Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an huta lafiya. Hadiji Bakari ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 15 ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Yusuf ga makamin labarai.
A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus, wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya taya zababban shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zabe da aka yi a watan Nuwamba. Haka a karon farko, Amurka ta fara daukan mataki a bayyane akan Iran bisa dalilin bacewar wani ba Amurke a tsibirin Iran a shekarar 2007.
Kamar labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yayin da ake kokarin neman ɗaliban makarantar sakandare ta karamar hukumar Kankara a jihar Niger kuma, wacce ita ma ke arewacin ƙasar, an sace wasu mutane kimanin 15 a yankin Kaduna da ke karamar Rafi. Sannan kuma, za ku ji kiran da malaman addini ke yin kan addu'a da yin addu'o'i yayin da matsalar tsaro ke ƙara ƙamari a Najeriya. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger, inda ofishin jakadancin Amurka ya bayyana gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba a fadin kasar ta Niger. Baya ga haka, Muhammad Baballe na nan tafa da shirin sa na noma. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus, wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lindsay ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York, lamarin da shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya kyankyasa zai faru. Wanda cikin watanni hudu da suka gabata yake ta kokarin ganin an samar da allurar wanda a can baya yayi ma matsala annobar rikon sakainar kashi. Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar an gabatar da allurar farko. Barkanku Amurkawa, barkanku mutanen duniya. Allurar dai da aka saka a cikin mazubi mai sanyi an fara fitar da ita ne daga kamfanin Pfizer da ke Kalamazoo a jihar Michigan tun daga ranar Lahadi, inda aka dauke ta cikin sauri zuwa sauran jihohin daukacin kasar ta Amurka. Kamfanin Pfizer tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech su ne suka hada maganin. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya taya zababban shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaben da aka yi a watan Nuwamba. A yau Talata, Rasha ta ce Putin yana yi wa Biden fatan nasara, ya kuma kara da cewar yana da tabbacin cewar Rasha da Amurka za su yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suka addabi duniya. Putin ya kara da cewar a shirye yake su gana da Biden. Shugabannin kasashen duniya da dama sun yi wa Biden murnar wannan nasara ta lashe zaben. Kana da tattauna hanyoyin aiki tare da zarar ya kama aiki a watan Janairu. Putin ya ce dama ya tsaya ne sai an tabbatar da sakamakon zaben a hukumance, wanda aka yi hakan a jiya Litinin, inda masu zaben kwaleji da ake kira Electoral College a Turanci suka tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada Trump. A sati mai zuwa ne Attorney General na Amurka William Barr zai bar kujerarsa. Bayan ganawa da shugaba Donald Trump jiya Litinin, Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamin Kirsimeti don samun damar zama da iyalinsa. Trump ya wallafa takardar barin aikin ba wanda take ɗauke da kalaman jinjinawa daga gwamnatin ta Trump. Takardar ta kara da cewar ranar ƙarshe da ba zai yi aiki ita ce ranar 23 ga watan Disamba. Mataimakin Attorney General Jeff Rosen zai rike kujerar ta wucin gadi a cewar Trump. Attorney ba dai na kusa ne da Donald Trump, kuma aminansa, amma Trump bai ji dadin yadda ba ya fito ya ce babu wani magudi a zaben da aka yi da zai canza sakamakon zaben ba a watan Nuwamba.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da ake kokarin neman ɗaliban makarantar sakandare ta ƙaramar hukumar kankara a jihar Katsina a jihar Niger, wacce ita ma ke arewacin ƙasar, an sace wasu mutane kimanin 15 a yankin Tagina da ke ƙaramar Rafi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aika mana daga Mina.
Wannan amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin dinnan da ta gabata a ƙauyen Ogu dake yankin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali, kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin yayi ƙarin bayani.
Nan ƙauyen Tagina an dauki wasu kamkawa sun kai mutum 14 ko 15 wanda aka dauka, sannan kwana 4 ko 5 da suka wuce a kan yankin Karaya an kwashe ma wasu ungoya wa shanu, sannan kai malam abin da ya sai dai mu yi addu'a, sai dai mu yi addu'a.
Amma su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abun.
Kasan jambu ya yawa baya jimmai, daga ne muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abun.
Amma wasu ku kuna ganin su masu wannan ta'addancin?
To ai abinda da suke ai wata sama da rana suke zuwa ai su ana ganin su yawancin da mashina suke daga ne da bindigogin su.
To bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karan su ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin, kamar yadda shugaban karamar hukumar Tarafi Alhaji Ismaila Dan Modibo ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To wato abin da ke faruwa Mustapha, wannan magana da ake na Ogu Tagina da sauransu, wato akwai Ogu, akwai Ogu. Ogu ne aka yi kidnapping din mutum hudu, wancan Ogu wani kauye ne wurin wayan kilomita 4 ko 5 zuwa daga Kagara zuwa wannan wuri. Wayannan kuma wayanda suka tsara hanyar tsakanin Tagina da Mina suna wurin dutsen Ogu ne, nan ne ake gani bayan nan sun bude sabon camp nasu da yake a daban al'umma. Kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata 11 da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke bewa, duk lokacin da zaka faɗi zaka kai magana ne kamar an shuka dusa. Wanda wuri ba a tare shi ba, wannan barayi sun samu rufe yanzu daga birnin Gwari Forest, Kamuku Forest, yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har Zangin Bridge, wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje, kuma 'yan banganmu ba su da ƙarfin makami da za su iya faɗa da waɗannan barayi. So yanzu maganan barayi a Kamuku Forest ma ya kawo, yanzu barayi sun dawo ne suna ƙoƙarin gina sansanoninsu a waɗannan duwatsu da ke gabacin Tagina, wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru, so wannan hanya da ta tashi daga Mina zuwa Kwantagora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi kenan Alhaji Ismaila Dan Modibo a cikin rahoto na musamman da Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana, wanda za mu kawo muku cikakken rahoton a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. To a Najeriya har ila yau malaman addini sun yi kira da a dukafa da yin addu'o'i domin ganin an samu sauƙin al'amuran tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa ƙasar musamman a arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Ahlus Sunna Jibwis wato Sheikh Abdullahi Balalau ya yi wannan kiran a daidai lokacin da hukumomi ke cewa waɗanda suka sace ɗaliban kankara sun bugo waya. Wakilin muryar Amurka daga Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya aika mana da ƙarin bayani.
Su ɗauki dukkan mataki, su sa ido, su yi bibiya, su yi hukunci, su yi duk abin da za su iya yi don al'umma su kwantar da hankalinsu, su samu su yi bacci.
A sanarwa daga ofishin shugaban da ke umurtar limamai na dukkan masallatan kungiyar su shiga jagorantar addu'o'in Alkunud don taimakon Allah, ya ce rike gaskiya da amana za su ƙarfafa karɓar addu'o'in jama'a. Shehu Malam ya buƙaci gwamnatoci a dukkan matakai da jami'an tsaro su yi tsayin daka kare rayuka, mutunci da dukiyoyin 'yan Najeriya.
Sannan a yi ta Alkunud a cikin masallatai dama lokacin da musiba ko fitina ya sauko ana roƙon Allah subhanahu wataala da kaskantar da kai da nau'uka daban-daban na ibada masu yin sadaka su ci gaba da yin sadaka masu yin istighfari kowa ya kama mai yin istighfari muna sadaka muna salatin annabi muna roƙon Allah subhanahu wataala
a nan shugaban Najib Sheikh Abdullahi Balalo ya jaddada ta'aziyya ga waɗanda yan boko haram suka halaka a arewa maso gabas da buga misali da waɗanda aka yanka a zabar mari kazalika ya jajanta wa iyayen yaran makarantar sakandaren kankara a jihar Katsina da yan bindiga suka sace yayan su
babu shakka wannan dole mu nuna alhinin mu da bakin cikin mu da damuwar mu dangane da abin da ya faru idan ka kaddara wa kanka cewa da yayanka ne to zaka fi ganin zafin abin da tashin hankali da nuna damuwarka dole mu tausaya wa iyayen dole a ci gaba a yi ta musu addu'o'i Allah ya huce zukatansu sannan mu yi addu'a Allah ya dawo da wa'annan yaya zuwa ga iyayensu lami lafiya
a zantawa da muryar Amurka komandan masu satar mutane a gabashin titin Abuja zuwa Kaduna Nasiru Kacallari ya ce su ma masu satar mutane ne amma baya tsoron mutuwa duk da haka ya ce yana takeicin dauki mahaifiyarsa da jami'an tsaro suka yi
tsakanina da Allah da ya halice ni kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah amma kaga to rike tsohuwan nan aka tsare ta kai to to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah bane sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah zalunci da akai mata
akwai abin da ake damuwa da shi Nasiru cewa sun samu in ma aka sace mutane to ayi kokarin sun ba da kudin fansa a sake su ba tare da an taba lafiyar su ba kukan kula da wannan su ma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba
idan ka lura da wani abu gwamnati da sauran shugabanni idan suka kuntata ma talakan na kasa da su shi ma talaka idan ya kama na kasa da shi ba lalle bane ya riga mai saboda su shugabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci kai ma ka yi ma na kasa da kai adalci
wani bayanin bayan fage na nuna barayin mutanen arewa maso yamma sun kulla kawance da yan boko haram daga arewa maso gabar Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Adamu Elhaya yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da ƙarshen labaran duniya
a karan farko Amurka ta fara daukan mataki a bayyane akan Iran bisa dalilin bacewar wani ba Amurka a tsibirin Iran a shekarar 2007 Amurka ta kaka batakunkumi ga wasu jami'an sirrin Iran su biyu wadanda aka tabbatar da cewar suna da hannu akan bacewar tsohon jami'in hukumar FBI Robert Levinson wanda ake tsammanin ya mutu a cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin ma'aikatar kudi ta Amurka ta fitar da sunayen jami'an cewar Muhammad Basiri da Ahmad Kazai suna daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaro ta Iran wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa manema labarai cewar akwai alamun cewar Basiri da Ahmad suna da asusun bankuna a Amurka kuma za a kulle su haka kuma babban jami'in na Amurka ya ce jami'an na Iran biyu za haramta musu wasu al'amuran su a wajen Iran din kasar Australia ta ja kunnen kasar China da cewar za ta kai ta kara zuwa kungiyar kasuwanci ta duniya muddin ta ce za ta kakaba mata takunkumi akan makamashin gawayi da suke fitarwa zuwa kasashen waje kamfanin dillancin labaran China Global Times ya ruwaito jiya Litinin cewa gwamnatin ta samu izinin sayo sinadarin coal daga wasu kasashe ba tare da wasu tsangwama ba amma banda kasar ta Australia jirage da dama ne dauke da coal na kasar Australia aka hana musu saukewa a bakin ruwan kasar China Prime Minister Australia Scott Morrison yau talata ya shaida wa manema labarai cewar har zuwa yanzu Beijing bata amince ko kuma ƙaryata wannan rahoton ba don haka za su dauki labarin a matsayin kafafan watsa labarai ne suka hada shi
Dalla yanzu kuma bari mu karfa ya tafiyan Niger ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya bayyana gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba a fadin kasar ta Niger sai dai ya gargadi mahukunta akan bukatar daukar matakai don ganin ba a fuskanci matsaloli ba a zaben na yan majalisar dokokin kasa da na shugaban kasa da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aika mana karin bayani
A wata sanarwar da aka aike wa 'yan jarida a washegarin zaben kananan hukumomin da ya gabata a nan Niger, ofishin jakadancin Amurka ya fara ne da jinjinawa al'ummar wannan kasa saboda abin da aka kira halin dattakun da suka nuna a tsawon wunin na Lahadi 13 ga watan Disamba, yayin da jami'an sa ido suka ce sun gano wasu kulakulan da suka shafi tsare-tsaren wannan zabe. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Niger.
An gudanar da wannan zabe ne a cikin tsanaki, a cikin kwanciyar hankali da lumana. Har ila yau ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka masu sa ido a cikin tafiyar da ayyukan zaben sun lura da cewa duk da shike an yi wannan zabe a cikin kwanciyar hankali, an gano wasu mazabu inda aka samu matsaloli da suka hada da na rashin isar da kayan zabe, la'alla takardu, kuri'u, wato cewa da hotuna na masu zabe ne ko waɗanda za a zabe, da rashin buɗe ruhuna na zabe a kan lokaci.
Gwamnatin Amurka ta hanyar wannan sanarwa ta buƙaci masu alhakin tsara zabe su ɗauki matakan da za su taimaka a kaucewa afkuwar irin waɗannan matsaloli a zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ranar 27 ga watan da muke ciki.
A zaɓuɓɓuka masu zuwa na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na Disamba. A inganta, a kyautata, a gyara inda aka samu kurakurai na aji kayan zabe.
Yarancin matakan kare kai daga cutar corona da ma rashin ɗaukar waɗannan matakai a galibin ruhunan zabe yana daga cikin abubuwan da aka gano a yayin gudanar da zaben na Lahadin da ta gabata.
Mutane da yawa da suka halara a waɗannan ruhunan zabe ba su kiyaye da aiki da umurnin gwamnatin Niger ba na rigakafin kamuwa da cutar sarkewar numfashi ta coronavirus. Ba su da wannan takunkumi, gwamnatin Amurka ke tunatar ma 'yan Niger cewa da tunda umarni ne na hukuma ya kamata a mutunta shi kuma a kiyaye a zaɓuɓɓuka masu zuwa.
Kasar Amurka ta sake tunatar da hukumomin Niger muhimmancin mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin gudanar da taro da dukkan 'yancin ɗan adam da abubuwan da demokradiyya ta tanadi ga 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Zukan ga Muhammad Baballe shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi
la kayyaba. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar ta coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguzu Ishiyaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, Farfesa Muhammad Faguzu Ishiyaku ya dora kan bayanin da ya faru kan ingantaccen jiri.
Akwai masana na musamman waɗanda su aikinsu ne cewa su inganta wannan iri, su bullo da yanayin da ake fuskantar kalubale na noma. To daidai wannan kalubale daidai abin da ake bi kenan a sharewa manoma hawayensu ta wannan bangaren. Kuma kamar yadda zaki ji, yadda shi ma Dr. Madugu zai ce irin wannan shi ma ana yi ta bangaren dabbobi, su ma ana inganta su wajen yawaita nama da su nono da za a tasa da sauran halaye daban-daban da jure cututtuka ma. Ko su iri da ake faɗa, ko ni iri wanda zai jure kwari, amma na gargajiya ba zai iya jure kwari ba. Akwai wadda shi ingantaccen ba sai an fesa masa ko wani magani ba, shi da kansa zai iya kare kansa daga abubuwan da suke addabansa. To wannan shi ne bambanci.
To bari in zo gare ka Dr. Shu'aibu, waɗanne shawarwari ne zaka ba mu don rage misali kasadar wannan cutar kan wadatar abinci da kuma irin abinci mai gina jiki?
Masha Allah, kin ga a irin nan da muke magana ingantattu, akwai wanda an ƙara musu sinadari, akwai muna da hatsi yanzu da abinci da kuma tsuro da an riga an inganta su kan ta bangaren sinadari mai masu gina jiki. Misali kin ga ana maganan kamar akai maganan iri na rogo, akwai wanda za shi ga an sa rogo ne amma an ƙara mishi abu kamar bitter carotene wanda shi ingantacce ne, yana da amfani da sinadari da jiki ke bukata ya yi amfani da shi, duk suna cikin ƙarin wannan. Idan kika duba duk amfanin wannan ba komai bane idan aka samu irin wannan hatsi ko abinci aka ciyar da jama'a da shi, ba komai zai ba, yana ƙara musu ne inganci a jiki, saboda akwai nutrients da dama jikin mutane ke bukata, su ne sinadarin da jiki ke bukata wanda yanzu a wannan abincin ba su da shi da can asali. Kamar ko yanzu akwai ayyukan da ake yi a nan badigi a shinkafa, so misali za ki ga cewa shinkafan nan shi ma suna yi ne su ƙara mashi sinadarin da babu a cikin shinkafa asali da an aka ci. To yanzu kin ga wannan idan ka ci shi a jiki yana ƙara maka nutritional intake na jikin mutane. So kuma idan aka hada shi da lafiyar jiki, dama kin ga kuwa idan ka samu ingantaccen abinci ka ci, yana boosting immune system naka a sanar adam, wanda za ki ga yana taimakawa wurin kare mutane daga zuwa cuta, sannan yana boosting garkuwar jiki. To kin ga duk wayannan abinci ne da abubuwa ne da ya kamata a ce an samu fadakarwa a kansa. Su karan kansu manoma abin nan karbabbu ne, kin ga za su samu karuwa a cikin sa, sannan kuma zai ƙara ma mutane lafiya. To ana bukatan a sanar da mutane su san da irin wayannan cewa akwai su irin nan nan, akwai shi a shinkafa, masara ana aiki akan shi, kin ji dazun na fira da professor kafin mu fara wannan, ina tambayan sa ya aikin su na masara yake, ce sun yi nisa da aiki an kuma samu ci gaba sosai kwanan nan ba da dadewa ba, bi iznillahi shi ma zaki zo ki ji an fito da wannan iri na masara. Haka zalika an yi aiki akan wake, wannan ya fito waken ma already yana nan ana aiki da shi. Na daya kamar yanda ya bayani akan wannan waken, banda maganan cewa yana jure ma kwari, wannan yanzu ana samun shi a haka. To kin ga na daya zai kawo hata manoman farnin samun su in terms of dukiya, economic status su zai karu. Haka zalika wanda suka sai wannan abincin suka ci irin shi, to kin ga su ma za su ƙara samun kariya daga jikin su na boosting immune system nasu.
Professor, menene bambancin waɗannan iriruwan da kuka inganta da irin namu na da wajen dadewan ajiyan kayan abinci da kuma yadda za a sarrafa su?
Ingancin da muke yi inganci ne kamar yadda ya ta'allaka ne akan irin kalubalen da manoma suke fuskanta. Wato kenan ba ma inganta iri domin mu yi katsalandan da irin amfanin da ake yi da shi wajen yin abinci da kuma nau'uka irin na ajiyuwarsa a jirkin tashi daga yadda yake, illa iyaka a ƙara masa ƙari ake yi. Shi yasa ake cewa ingantaccen iri ana ƙara masa halaye ne, misali ko cuta ya jure cuta ba tare da sai an je an nemo magani sinadari ana tafefe sa musu a gona ba, ko kuma ƙwari, ko kuma a ce ya ƙara yawa da sauransu. A takaice duk wata masara da aka yi yadda masarar mu ta gargajiya za a iya ajiye ta a buhu ta ajiyu daidai kima, haka za ta ajiyu. Amma akwai waɗanda an ƙara musu inganci na cewa su jure wahalan ajiya. Alal misali idan da ƙwari za su addabe su bayan wata uku ne, to yanzu an inganta su ta yadda za ka iya ajiye su ta hanyoyi na zamani wadda zai kasance da tasirinsa da ingancinsa har tsawon wata hudu. To wannan shi ma wani ƙarin ci gaba ne.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Julie Leather Creation da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonni da ku masu sauraro ka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce sake dawowar cutar coronavirus a daidai lokacin da kasar mu ke fama da tabarbarewar tsaro. Abin tashin hankali ne gani hankali. Allah ya kawo mana agajin gaggawa. Sai sakon ya kuji matar Ahmadu Abacha Matina a jihar Yobe. Tace ya kamata mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ya rika yin bincike yana samun gasken lamari kafin ya rika fitowa gidajen radio yana mai da martani. Ba wai ya rika fadan maganganun san zuciya waɗanda suke janyo fushin al'umma ga mulkin shugaba Muhammadu Buhari ba. Gyara kayanka ba zai taba zama soke muraba ba. Wani shehu Adamu Rijau cewa yayi muna kira ga gwamnatin Najeriya da jami'an kasar mu ta Najeriya da ku yi iya ne yinku domin ceto ɗaliban makarantar sakandaren kankara da ƴan Boko Haram suka yi ikrarin sacewa domin dai abin da ya faru da ɗaliban makarantar Chibok wani babban tashin hankali ne. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa da Hamza Galadima Birni Kebbi suka ce shugaban kasa tare da gwamnonin arewacin tarayyar Najeriya ya kamata su yi amfani da dukkan kasafin kudin shekarar 2021 wajen samar da cikakken tsaro ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Babu shakka al'ummar arewacin kasar nan baki daya babu abin da muka fi bukata wajen shugabannin mu wanda ya fi su tsare mana rayukan mu da dukiyoyin mu. Sakonmu na karshe ya fito daga Habibu Abubakar daga Niger yace yau muryar Amurka ina so ku bani dama domin na miƙa sakon jaje na zuwa ga ilahirin iyaye da ƴan uwan ɗaliban makarantar kankara da ke jihar Katsina da ƙungiyar Boko Haram suke ikrarin sace su a makon nan. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka kubuto da waɗannan ɗalibai ba tare da wani yana kasa ba ya kuma kiyaye gaba da afkuwar irin wannan lamari. Sannan har yanzu dai ga Yusuf da labarai amma fa a takaice.
Jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lancy ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce zababban shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zabe da aka yi a watan Nuwamba. A sati mai zuwa ne Attorney General na Amurka William Barr zai bar kujerarsa bayan ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kadan kamin ranar Kirsimeti don samun damar ganawa da iyalinsa. A karon farko Amurka ta fara daukan mataki a bayyane kan Iran bisa dalilin bacewar wani ba Amurke a tsibirin Iran a shekarar 2007.
Toma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya na jihar Kamuru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatarwa sai kuma Julian Lagos question da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Chadi ke cewa ku huta gajiya sai mun hadu a shirin na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.